Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 1 ga watan Mayu shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya.
To Mahmud, ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta fito ta yi ƙarin haske akan aikin jigilar kwaso 'yan Najeriya musamman ɗalibai da rikicin Sudan ya rutsa da su a ƙasar. Fadar Fad Vatican ta ce a shirye take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. Sannan ana sa ran cewa shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai ziyarci Damascus a ranar Laraba mai zuwa, karan farko tun bayan yaƙin Siriya a Tehran.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar Masar ya yi ƙarin haske kan halin da 'yan Najeriya ke ciki yayin da suke dakon hukumomin Masar su ba su izinin shiga kasar domin a kwashe su.
Najeriya na ta kokarin su ga ta ina ta wace hanya za mu kwashe 'yan kasar mu mai da su gida. A yanzu haka ana tunanin ko a je ta Port Sudan ko kuma ta iyakar kasa tsakanin Sudan da kasar Ethiopia. Muna nan kuma muna sauraron mu ga me kasar Masar za su yi.
Sannan a jihar Kebbin Najeriya, rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga sun halaka mutane da dama ciki har da jami'an tsaro biyar.
To ko kayan an kare sai ni ji karan baburan. Da ni ji karan baburan sai ya sai ni ce oga ka ji karan baburan a ga sunan ko da muka tare kanmu sai muka cimma kusan mashin 210 sun miƙe haya sun yi wajajen daɗin duniya.
Za ku ji ƙarin bayani, muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ake ci gaba da jigilar ɗalibai 'yan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta ce ta samar da motocin da za su kwaso su da sauran 'yan ƙasar da rikicin Sudan ya rutsa da su, ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalar Amurka miliyan 1.2 da aka kashe don jigilar. Babban sakataren ma'aikatar jin kai na Najeriya Dr. Sani daga Nasiru Sani Gwarzo ya bayyana wa muryar Amurka cewa a yanzu haka ana haramar dawo da ɗaliban gida a cikin makon nan mai kamawa. Ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wannan yaƙi da ya ɓarke a ƙasar Sudan tun ranar 15 ga wannan wata ya ɗaiɗaita al'ummar ƙasar kuma ya shafi dukkanin waɗanda ke zaune a Sudan, musamman ma ɗalibai waɗanda suka fito wasu ƙasashe a ciki har da Najeriya, wanda a yanzu haka ana samun nasara wajen ƙoƙarin kwaso ɗaliban bayan tasgaro da aka samu a wajen aikawa da kuɗi da za a yi amfani da shi wajen samo manyan motoci da za a yi jigilar ɗaliban da su zuwa tudun Natsira kafin jirgin sama ya kwaso su zuwa gida Najeriya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine babban sakatare a ma'aikatar jin kai ya yi ƙarin haske.
Wannan ƙasa ta Sudan ta yi shekaru aru-aru ba ta da ko ma'aikata ta banki wacce take hudda da ƙasashen waje. Duk abin da kake gani ana yi na hada-hadar kuɗi tsakanin mutanen Sudan da na waje harka ce ta bayan fage. A samu biro da change a tura kuɗi, a samu wani ɗan harƙalla ya gyara wannan ya yi wancan.
To me yasa ka faɗi haka?
Lokacin da muka shirya tsari na fito da mutanen mu sai muka shirya tsari mai mataki uku. Matakin farko yaya za mu fito da mutane daga Khartoum wanda anan fitina take, kai su border, daga border su shiga kasar da take makwabtaka da ita, sannan a ɗauko su a kawo su. Saboda me jirgi baya shiga kasar Sudan ya ke ta sararin samaniyar ta sai a harbo shi. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu shine a ɗauko su a wayannan jirage a kawo su Najeriya. Mataki na uku shine idan sun zo Najeriya za mu karbe su mu zaunar da su mu duba lafiyarsu mu check-in ɗinsu sannan mu sallame su tafi garuruwansu ko gidajensu.
A lokacin da yake amsa tambayar halin da ɗaliban suke ciki ya zuwa jiya Lahadi bayan sun kwashi kwanaki 5 a wata jami'a inda aka ajiye su, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya ce
yadda muka saba nan in zaka fita visa kake bukata ta kasar da zaka, su a Sudan sai ka biya harajin fita daga kasa ko visar fita daga kasa, sai ka biya kuma visar shiga kasa a Egypt. To duk wannan ma mun riga mun warware su. Shugabanci mataki-mataki ne, matakin nan dukkansa sai da muka kai na makura muna neman sassauci. Duk sun yi alkawari amma ba abin da suka yi. Shi yasa muka ce to na ƙarshe mu ga shugaban ƙasa mu kuma na sami kakkwaran bayani cewa shugaban ƙasa yayi magana ya sa baki so muna sa ran abin zai amfanar a yau din nan ko gobe amma mu kuma tsoron da muke ji shine ci gaba da harba-harba idan aka yi shi a Khartoum zai cutar da ƴaƴanmu sai muka shirye cewa maimakon su tafi border Egypt jirginmu jirgin yaƙi na Najeriya yana nan a zaune a Aswan yana jiran ɗaliban nan su tsallako su shiga sun ki su bari saboda sai muka canja tsari za mu kai su Port Sudan
wani ɗan Najeriya kuma ɗalibi a Sudan wanda yake cikin waɗanda ake ƙoƙarin kwasowa mai suna Abdulaziz Abubakar Abdullahi ya tabbatar da tashin ɗaliban daga jami'ar Afrikiya zuwa iyakar ƙasar Masar
at least za mu iya kai mu dubu ga mu yanzu an loda mu cikin motoci sai yanzu muka samu tashi yanzu ga mu mun tashi mun kama hanyar barin Khartoum yanzu ga
Abdulaziz ya ce kwanakin su biyar a wannan jami'ar Afrikiya kafin a kwaso su zuwa iyakar ƙasar Masar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaishe ki a jiya Lahadi Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ta jagoranci mai da yaran nan ƴan Ukraine da ake kwashe zuwa Russia a yayin da ake gwabza yaki dukkanin ayyukan jinkai suna taimakawa ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa a cewar Francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin sama da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar Hungary ko da yake bai ce uffon ba da aka yi masa tambaya kan ko ya tattauna game da yunkurin samar da zaman lafiya a yayin ganawarsa da Prime Minister Hungary Viktor Orban ko kuma wakilin daddiyar majami'ar Russia a Hungary a ƙarshen makon nan da ya gabata
nan ba da jimawa ba Aisha Ma'azu za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun na Sudan Ofishin Jakadancin Najeriya da ke Masar ya ce hukumomin Najeriya na duba zaɓin wasu hanyoyi da za su iya kwashe 'yan Najeriya da suka makale a kan iyakar ƙasar ta Masar da Sudan, yayin da ake dakon jami'an Masar ɗin su ba da izinin shiga ƙasar. Aƙalla sama da mutum 7,000 ke makale a kan iyakar ƙasar ta Masar ciki har da 'yan Najeriya yayin da hukumomin na Masar suka hana shiga sai da takardun biza da kuma tabbatar da an tantance mutanen. Ambassador Nura Abarimi shine jakadan Najeriya a kasar ta Masar ya kuma mun karin bayani kan halin da ake ciki.
To kamar da yadda ka sani ne lokacin da yaki ya barke. Kasashe da yawa sun yi ta kokarin domin su fitar da 'yan kasar su da wuri. Najeriya na ɗaya daga cikin waɗannan kasashen kuma aka yi sauri aka yi deciding cewa za a fitar da 'yan kasar mu ta kasar Masar. Kuma an ce za a fara daukewa ne da 'yan makaranta da kananan yara da masu rauni. Nan take aka sanar da mu kuma muka tuntubi authorities din kasar Masar domin su ba mu clearance. Jiragen mu su sauka sannan mutanen mu su tsallako zuwa kasar su domin a kwashe su a mayar da su gida. To abin takeici abin bakin ciki shine lokacin da 'yan kasar mu suka zo border tsakanin Sudan da kasar Masar. Sai kuma aka tashi da sabon magana cewa sai da security clearance da visa.
Shin 'yan Najeriya ne kadai wannan abu ya rutsa da su?
Abu ba wa 'yan Najeriya ba ne kadai. Har da sauran 'yan kasashen Afrika banda ita kanta Sudan wadda yaki yake ci. Kaga irin wannan abu bai dace ba. Saboda a yanayin da ake ciki a kawo 'yansu sharuɗa a gindaya duk da mun san cewa ƙasar Masar na kafa-kafa da yanayin tsaro. Na ƙasarsu amma wannan abu ne wanda bai kamata ba a wannan lokacin.
Kamar yanzu wani hali ake ciki kuma wani ƙarin ƙarfin gwiwa za ku ba iyaye musamman ma na ɗalibai cewa 'yansu za su koma gida lafiya?
To duk da haka zan shaida maka cewa Najeriya na ta ƙoƙarin su ga ta ina ta wace hanya za mu kwashe 'yan ƙasar mu mai da su gida. A yanzu haka ana tunanin ko a je ta Port Sudan ko kuma ta iyakar ƙasa tsakanin Sudan da ƙasar Ethiopia. Muna nan kuma muna sauraron mu ga me ƙasar Masar za su yi domin su sassauta saboda mutanen mu da ke bakin boda yau kwana uku kenan su tsallako daga ƙasar Sudan su shigo cikin ƙasar Masar domin a kwashe su. Shigowa kawai za su yi domin a kwashe su ba don su zauna ba.
Kamar anan naku bangaren a ƙasar ta Masar wani irin agaji kuke ba su 'yan Najeriya domin akwai rahotanni da ke cewa a ƙasar ma suke kwana?
To mu ma'aikatan diplomasiya da ke nan kasar Masar mun zo tare da ma'aikata local staff da muka dauka aiki yan kasar Sudan. Su muke hadawa tare da jami'an mu su tsallaka bodan Misra da Sudan domin su kai agaji ga yan kasar mu da suke nan. A halin gaskiya akwai mutane da yawa domin akwai manya-manyan buses guda 9 a wannan boda ta Arkil. Ya kai wurin mutum 450 wanda yau kwanan su uku kenan suna jiran a bada izinin su tsallako kasar Sudan domin su shigo cikin kasar Masar. Muna nan muna kyauta zaton cikin ikon Allah za a samu permission so that su tsallako. Domin maganar nan da nake da kai akwai jirgin sama na sojoji C-130 wanda ya riga ya soka. Kuma AFP ya yi ta neman mu bashi izinin domin ya zo ya dauka mutane muka ce dakata saboda mutanen ba su riga sun tsallako cikin boda ba. So kaga wannan ya nuna maka cewa akwai kyakkyawan shirin da kuma kyakkyawan niyyar a kwashe mutanen mu a mai da su gida. Zan yi amfani da wannan dama a maimakon duk wani mai ruwa da tsaki akan wannan evacuation din mu ba mutane hakuri. Domin gaskiya mutanen mu sun wahala sun tagayyara suna zaune a bakin boda kwana uku kuma 'yan makaranta ne wanda aka dauko kafin a koma a dauko sauran mutane. A yi haƙuri, gwamnati na da niyya, kyakkyawan niyya a dauko kowa da kowa a mai da shi gida. Allah dai ya yi an samu akasi. Abubuwa ba su tafi yadda aka tsara ba. Mu muna nan muna jiran mutane su tsallako, amma Allah bai sun tsallako ba. Saboda haka a yi haƙuri.
Ambasada Nura Abari muke nan jakadan Najeriya a Masar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
A halin da ake ciki kuma hare-haren da Rasha take kaiwa a fadin Ukraine sun yi sanadin hallakar akalla yara 477 tare da jikkata kimanin 1,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar Ukraine sama da shekara guda, a cewar ofishin alkalin alkalan Ukraine a jiya Lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta Telegram. Akasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a lugudan wutar da aka kai da Donetsk da Kharkiv ne, inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da 275 a wuraren biyu. Akwai yiwuwar alkaliman yara waɗanda suka jikkata ya zarta alkaliman da ke cikin rahoton, bisa la'akari da cewa waɗannan alkaliman ba su kunshi yankunan da Rasha ta mamaye ko kuma inda ake ci gaba da gwabza yaƙi ba. A watan jiya hukumar 'yan sandan ƙasar Ukraine ta ce akalla yara 400 ne ba a san inda suke ba. Zuwa yanzu yara 364 ne kaɗai Ukraine ta iya gano su, cewar majiyar Children of War mai adana bayanai.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya rautani na cewa matsalar rashin tsaro na sake waiwayar wasu yankunan arewa maso yammacin ƙasar, duk da yake a baya an ɗan samu sauƙi. Wannan na zuwa ne yayin da ƙarshen makon da ya gabata 'yan bindiga suka halaka kwamandan yanki na jami'an Mopol tare da jami'an Sabiyar da kuma wasu mutanen gari da dama a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbi ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan bindiga sun sake baje hajarsu a wasu yankunan kudancin jihar, inda suka halaka mutane fiye da 30 ciki har da jami'an 'yan sanda na Mopol su 6. Na zanta da wani jami'in tsaro na sakai wanda baya so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro, wanda ya bayyana cewa to ranar Asabar da dare suka samu labarin cewa barayi sun fito daga yankin Yar Maitaba zuwa Jambali zuwa Mairere har zuwa Dan Umaru cikin yankin Dankuwa Sagu, kuma nan take suka hadu da jami'an Banga da na Mopol karkashin jagorancin kwamandan yanki na Mopol suka je su kai dauki.
Ita ce kusan kilometer guda muna yawo. To ko ga yan kare sai ni duk karan baburan. Da ni ji karan baburan su yi a sai ni ce oga ka ji karan baburan hawa ga su nan, ko da muka tare kanmu sai muka cin kusan mashin 210 sun miƙe haya sun yi wajajen daɗin duniya. To daga nan sai suka yanko suka keɓo mu sai suka samu tsakiya. To nan fa muke ɗauke ba daɗi nan daga cikinmu dai Allah ya ma wasu mahita, shi kuma Mopol UC na Bena Ibrahim Idris Sakaba da Abel Kaza da Aliyu Hassan da Abubakar Usman da guda dai taifa ake ce ma babu rike sunan shi ba, to su ne Allah ya macikawa. Eh to mutanen gari ko da mun ka isa sun hito gari, amma totalin dai aka abunda kashe hannan na layin bene zuwa tuntun wada dukkan totalin ne mutum 34 ne suka kasa yau danga.
Har wayo na zanta da wani mutumin garin Dan Umaru wanda yana cikin garin lokacin da aka kai harin.
Sunana Alhaji Sani bawan Allah. Ni ga nauni duk abin da ake yi cikin garin mu ake yin shi. Akalla barawo ya hi karhin mashin 200. Sannan mun yi kira ga jami'an tsaron sojoji da ke bena don su kawo mana dauki, basu kawo ba. Amma jajirtaccen dan sandan nan Mafol ya zo tare da yaren shi duka gaba ɗaya, kuma Allah ya masu cika.
Wannan lamarin dai ya girgiza jama'ar yankin, musamman mutanen garin Bena, inda nan ne kaɗai mafaka ta jama'ar yankunan. Salihu Muhammad Bena mazaunin yankin ne, kuma yana mai cewa
waɗanga barayin ga sun zo sun aje kayansu fiye da sati guda suna wurin nan, kuma mun faɗa ma hukuma sun kai sun yi so 200. Mun faɗa ma hukuma amma aka ki ɗauka mataki sai da wanga abu ya hau. To shine muke kiran hukuma don girman Allah ta rika taimaka mana ga duk lokacin da abu ya faru, muna faɗa mata cewa to ga hu matsala, to ai gaggawa ɗauka mataki.
Na yi ƙoƙarin janta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamari, sai dai na kasa magana da kakakin rundunar a jihar Kebbi, superintendent na 'yan sanda Nafi'u Abubakar, domin da farko na kira wayarsa a rufe, daga baya kuma na kira tana buɗe amma dai bai karɓa kiran ba. Sai dai jami'an tsaron na sa kai da aka fafata da shi a lokacin harin ya ce akwai abin ke son duniya ta sani.
Mu yanzu ba mu san makoma Bena ba karan kan, saboda dibo da wannan bawan Allah jagartacce da ke kara mana ƙarfin gwiwa, hata mu 'yan sa kai da 'yan banga shi ke ba mu kuɗi mu je mu ci abinci mu ciyar da gidanmu, kuma shi ke sai muna ma kayan aiki kuma da taimakon mutanen gari. To yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una.
Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan Najeriya, domin ko a yankin Shinkafi na jihar Zamfara, 'yan bindiga sun yi wa wasu mutane kisan gilla ranar Asabar ta wannan mako, duk da yake mahukunta na cewa suna kokari domin shawo kan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 1 da rana da minti 17 kashirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya da Har Kullum kan bukadun waɗanda ba a yi wa adalci ba. Yaƙi da cin hanci da rashawa, bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya, bin gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu yi wani tsohon shiri kan gadon gida a unguwar Mai Tama da ke Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kumel. Sabon shirin za mu duba labarin Lawal Ahmad Abubakar, dan marigayi Alhaji Audu Abubakar, mai rukunin gidajen Imani Estate da muka taba kawo muku a shekarar 2017. Lawal Abubakar dai wanda a lokacin ya tafi Amurka, amma bayan ya koma gida mahaifinsa ya rasu, yayi ta bin diddigin gadansa, ciki da yace da akwai gida akan titin Madera a unguwar Mai Tama na Abuja. A takaice dai, Lawan Audu Abubakar a duk tsawon shekarun bai ci nasarar samun gadansa na Mai Tama ba, duk da zuwa kotu, inda a yanzu Allah ya masa rasuwa a Kebbi, bakin fadar sarkin jihar Nasarawa, inda yake da zama. Ga dai abin da ya taɓa faɗa wannan shiri na Ciki da Gaskiya a wancan lokacin.
Assalamu alaikum. Sunana Lawal Abubakar, yaron late Alhaji Abdu Abubakar. Ina zama a Kebbi, kofar fada, Nasarawa State. Gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan Mai Tama, Abuja. To bayan ya rasu, sai shi yayana marigayi Ahmadu Abubakar ya kawo abokinsa mai suna Idris Osman ya zauna a wannan gidan a Abuja. To da Idi ya zo ya zauna a gidan, ni kuma ina kasan wajen na karatu. Bayan na dawo, ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda, sai na dawo Kebbi. Tafiya na tafiya, Idris ne na gidan. Ahmadu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kaɗan. Wani lokaci sai na samu yaran shemishi ya maganan wannan gidan nawa, sai ce in ya gyara wannan da zai koma, ni zan koma wannan gidan, amma abokin shi na zama a ciki. Shi kenan sai na ci gaba da zama a nan Kebbi a Guna. Ana nan ana ta tafiya dai sai yayana kira wani rana. Shi Ahmadu ne sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da Idris akan wannan gidan nawa. Nace to ya kaga yanzu za a yi ko baka ba, sai na kai shi kotu. Da na kai shi kotu, Allah kuma ya tambaye ni, gidana ya dawo hannuna.
Bayan da kurta yanke hukuncin miƙa wa lawan Audu Abubakar gidansa na gado, lamari ya rincaɓe domin shi wanda aka baiwa aren gidan da aka ambaci sunansa Idris Usman ya ƙara matakan tsaro don hana kowa yunkurin shiga. Har ta kai ga cewa ya sanar da lawan Audu cewa ya shigar da ƙara kotu kuma alƙali ya mallaka masa gidan. Abokin gwagwarmayar marigayi wato Malam Muhammad Liman Lafiya, wanda shi ne ya kawo shirin ciki da gaskiya labarin rasuwar lawan, ya ce za su ci gaba da bin kadin marigayin don yana da 'ya'ya biyu kuma duk muhimman takardun ƙara a kotu da sauransu suna hannunsa.
Maliman, me ya samu lawan da Allah ya karbi rayuwarsa?
Ran muka rubu shi da yamma, shi ne kafin gari ya waye sai muka ci labarin, na ji labarin mutuwansa ranar Juma'a, wato marauci ranar Alhamis.
Dama baya jin daɗi ne?
Lafiyarsa da lokacin muka rubu shi lafiyarsa kalau, ma gari ya waye kafin wannan lokaci sai na ji maganar mutuwansa. A time da muka ji maganar mutuwan, na taso abin ya daure min kai da yake mutuwa na Allah ne. Ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna nan hanyar zuwa. Saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne mai yi, shi ne mai komai. Amma muna roƙo arziki kafin abadin maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni. Da akwai shaura kuma wannan ya karba. To kuma muna buƙatar gudunmawar jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganar lawal ya zama na masu gado na lawal.
Yi mana bayani Maliman, mun san an je kotu an yi ta ƙoƙarin yin shari'a sosai kan wannan maganan gida da yake nan layin Madera a wanda yake na unguwar Metama, wato layin nan da yake da wannan gida na Defense House inda gwamnati ke ajiye waɗanda suka lashe zaben shugaban ƙasa kafin a rantsar da su kenan. Yi mana bayani Maliman, shin yaya ake ci gabanin shi lawal ya rasu, yana ci gaba da gwagwarmayar samun gidan har da wani fili da ya fito a wannan unguwar daga baya, ko ya ake ciki?
Muna ta gwagwarmaya na maganin fili da gida don mun tabi, har kuma lauyan muka dauke shi asali man ya zo ya tabbatar mana wannan gida namu ne, amma mu amsa cewa mun san kes din nan an shigar da shi a wannan guri, a wannan kotu, wannan forgery kes din na kai. Mun ce mu ba mu amince ba. Ba zai yiwu abin ba ka yi ba ka ce ka yarda da shi. Sai mun ce to tun da ya zama mu ba mu da kuɗi, ana bi mu na masu arziki, to mu a ba mu kes namu. Don ba zai yiwu a ce kuma abin ba mu sani ba mu ce mun yi. Muna cikin wannan sai mun shiga maganar fili duka. Kuma mun tabi har mu je don shi kan shi ya rufayi. Don mu san inda za mu yi mu zaune shi, abu ya kitura. An gagara sa mu gan shi. Mun zo kuma bi na wannan fili na 1.28 a wannan Metama, mun bi abin ya kai har wannan ana cimshi Adamu, shi ne ainihin director na LAN. To tun nan mun zo da kokenmu har kuma muka yi lokacin aiki na matsayi, muka sa aka rubuta da aka tafi.
Wato shi aiki kusan liman kana magana ne kamar mutane duk sun san abin da kake faɗa. In ba kana fahimci abubuwan ba za a gane ba. Shi tsohon aiki Muhammad Adamu ɗan jihar Kucha Nasarawa kenan.
Dan jihar Nasarawa na mu nan. To har muka sa fiyo na shi Iletoma ya rubuta takarda muka tafi wurin shi da mu kuma shi ne director na LAN. Muka je muka same shi ya ce to takarda dai yanzu da an yi ƙoƙari an ya zama bashi a garin LAN. Ya tura mu zuwa wurin mataimakin shi minista. Mataimakin minista ya ce kuma mu sake neman lauya don a ba mu ainihin wannan takarda ɗin, a ba mu kofin namu. Ita kuma kayan tun da muna bi ka haƙƙi ne wannan san na gado gashi a rubuta takarda kowar kason shi, kaga ya kamata a tabbatar da kowa an bashi kayansa.
Wato Maliman, yanzu akwai takardu na shaidu da suke hannunka kenan?
Duka suna nan. Da takardun nan mun bima na wannan wuri na gare na wannan lokacin na aka trailer kowane da shashin shi, kuma wurin gashi a rabon gado da takardun da komai.
Limai mana bayanin shi, dama ai lawal ɗan marigayi Alhaji Audu Abubakar ne wanda babansu ya rasu ya bar musu gadon wannan wajen, ko babansu yadda kuka ba mu labari ya sayi wannan mayankin ne tun yana daji kwarai da gaske.
Wannan wurin ya saya tun lokacin shagari yake daji shi ya saya wannan gurin, kuma takarda ya fara tun daga kan shagari har kuma ya zo kansa wannan guri ne, kuma har wannan gidajen da ake turawa na zauna tun nasan kowanne ciki an raba kowanne gado kowa da nashi gado, kuma ina na kowanne a rubuce gado a rubuce.
Tun a shekarar 2017 lokacin da filin ciki da gaskiya ya fara duba wannan batu, duk da kokarin samun jin ta bakin Idris Usman ya cutura dan ya maida martani kan gidan da marigayi lawan Audi ya ce na gadansa ne ya mallaki. Maimakon haka sai Idris ya sa lauyansa ta hanyar ofishin jakadancin Amurka ya rubuta sashen Hausa korafin wai ba a yi masa adalci ba domin ba a ji ta bakinsa ba. Hakan ya sa shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi lauyan Idris Usman don neman mai gidan nasa ya bada bayanin labari ta bangaren nasa. Daga baya lauyan ya tuntuɓi shirin da cewa,
"Now I said I contact and spoke with my boss.
Okay.
Who was outside of the country.
Okay. Yeah, it's trouble.
Yes, and he said what we should do, sir, is that your organization should write us a letter requesting our client's presence to make it official. That is, I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. I'm under
Ademu ya ce ya tuntu mai gidansa wanda yanzu haka yake kasar waje, kuma ya ce abin da ya kamata a yi shi ne muryar Amurka ta rubuta masa wasikar gayyata a hukumance kafin ya yi magana da wannan shirin. Har yanzu dai kofar shirin na abu ya take ga Idris Usman duk lokacin da ya shirya bayar da nasa bangaren labarin. Masu sauraro, abin da ya sawo kenan a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasira da Mele Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Mahmud a takaicen, yayin da ake ci gaba da jigilar dalibai 'yan Najeriya daga gwamnatin Najeriya ta ce ta samar da motocin da za su kwaso su da sauran 'yan kasar da rikicin Sudan ya ritsa da su. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. Dukkanin ayyukan jinkai suna taimakawa, ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa, a cewar Francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin saman da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar Hungary. A halin da ake ciki kuma, hare-haren da Rasha take kaiwa a fadin Ukraine sun yi sanadin hallakar akalla yara 477 tare da jikkata kimanin 1,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar Ukraine sama da shekara guda, a cewar ofishin alkalin Ukraine a jiya Lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta Telegram. Akasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a lugudan wutar da aka kai a Donetsk da Kharkiv ne, inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da kuma 275 a wuraren biyu. Akwai yiwuwar alkaliman yara waɗanda suka jikkata ya zarta alkaliman da ke cikin rahoton.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za ku ji abin da masu sharhi a jamhuriyar Niger ke cewa bayan da dakarun Sudan suka yi ikirarin cewa akwai mayakan sa kai daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Sudan, wato da ke agazawa dakarun RSF a yakin da ake yi. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawi da ya hada mana shirin, sai injiniyan mu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.